This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger ko za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Hawa kuma ana iya kama tashar kai tsaye a duk lokacin da aka so haka ta na'urar kwamfuta akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shiri na yau Alhamis 28 ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Ladan, babban lauyar gwamnatin Amurka ta ce an shafe sama da shekaru 20 ana tafka zarmiya da cin hanci da rashawa a hukumar gudanarwa ta FIFA. Ƙungiyar da ke sa ido kan rikicin Siriya ta ce mayakan ISIS sun kashe waɗansu mutane 20 a wani gidan nuna Sulman tarihin Roma a birnin Palmyra. Kana ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama guda biyu sun zargi ƙasar Gambia da tsare abokai da dangin mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulki bara ba bisa ƙa'ida ba.
To, an gaishe ki. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta yi taron ta na majalisar zattawa na ƙarshe, kuma ta ce bashin da ake taje ce ku ce cewa ana bin Najeriya sun kashi ne kashi-kashi to da wani.
A fahimci cewa bashi akwai na jihohi, akwai na gwamnatin tarayya.
Hawa kuma tsohon shugaban Najeriya, Janar Yakubu Gowon, ya ce yana da ƙwarin gwiwa ga shugaba mai zuwa. Ko me yasa ya ce haka?
Na san shi ya aiki tare da ni.
Kana Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Babban lauyar gwamnatin Amurka Loretta Lynch ta ce an shafe sama da shekaru 20 ana tafka zarmiya da cin hanci da rashawa a hukumar gudanarwa ta FIFA. Lynch ta bayyana haka ne a birnin New York wajen wani taron manema labarai, yayin da gwamnatin tarayyar take bayyana laifukan da take tuhumar jami'an hukumar 14 da aikatawa. Lynch ta bayyana zargin a matsayin zarmiya da ta yi kamari da ta yi matuƙar ƙuntatawa mutane da dama. Ta ce tun daga shekara 1991 jami'an hukumar ƙwallon ƙafa ta FIFA suke amfani da matsayinsu wajen neman cin hanci daga kamfanoni masu tallata wasanni domin ba su damar mamaye filin tallace-tallace lokacin gasa. Laifukan da Amurka take tuhumar jami'an hukumar da aikatawa sun haɗa da laifuka 47 a kan manyan tsofaffin shugabannin hukumar da kuma jami'ai 14 masu ci yanzu da suka shafi ɓadda sawun kuɗin haram, sama da faɗi, satar kuɗi ta hanyar banki da ɓadda sawun kuɗaɗe a wani lamari da masu shigar da ƙaran suka ce shugabannin kafofin sadarwa masu watsa labaran wasanni suke amincewa su biya miliyoyin dala domin a ba su damar tallata gasar wasannin. Bisa ga cewar lauyan gwamnatin, zarmiya da cin hanci ya wuce tallata wasanni kawai, ya kuma shafi zaben shugaban hukumar wasanni na FIFA da aka gudana a shekara ta 2011 da kuma yarjejeniyar da aka cimma dangane da ɗaukar nauyin 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Brazil da wani babban kamfanin kayan wasanni na Amurka. Hukumomi a Zurich sun kama jami'an hukumar FIFA 7 jiya Laraba, ana jiran ta sake ya su zuwa Amurka. Hukumomin Amurka sun gudanar da bincike a Miami jiya, yayin da ma'aikatar shari'a ta ce waɗansu mutane huɗu da masu kare waɗansu kamfanoni biyu sun amsa aikata laifi. A halin da ake ciki kuma, hukumomin ƙasar Switzerland suna gudanar da wani bincike na daban kan zargin da ya shafi ɗaukar nauyin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 da kuma na shekara ta 2022.
Mayakan ISIS sun kashe waɗansu mutane 20 a wani gidan nuna Sulman tarihin Roma a birnin Palmyra, bisa ga cewar ƙungiyar da ke sa ido kan rikicin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Siriya da ke da cibiya a Birtaniya. Ta ce an harbe mutanen ne har lahira, bisa zargin cewa suna haɗa baki da gwamnatin Siriya. A makwabciyar Iraq, wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe aƙalla sojojin Iraq 17 a lardin Anbar cikin dare, yayin da dakarun gwamnati ke ci gaba da aiwatar da sabon kamfen kakkaɓe ƙungiyar Islamin daga yankin. Rundunar sojin Iraq ta ce an kai hare-haren ne a bayan birnin Fallujah da ke karkashin ikon kungiyar ISIL ranar Talata da dare sa'o'i bayan da rundunar ta kaddamar da hari domin sake kwace waɗansu sassan birnin daga mayakan.
Jiya Laraba, Kremlin ta ki mai da martani a kan rahoton wani ɗan jarida na ƙasashen yammaci cewa an ga tarin ƙarin dakarun Rasha kusa da kan iyakar Ukraine. Kakakin Dmitry Peskov da yake hira da manema labarai ya bayyana tambayar kan yiwuwar mamaye Ukraine a matsayin bad wadda bata dace ba. Peskov ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan da wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bada labarin ganin ana tura dakaru da ɗaruruwan makamai a cikin makon da ya shige a wani wurin gwajin harbin bindiga na wucin gadi da ke tazara kilomita 50 daga kan iyakar Ukraine. Rahoton ya ce an cire lambobi da kuma alamun motoci da dama. Haka kuma rahoton ya bayyana cewa sojoji da dama sun cire aninansu daga uniform ɗin nasu. Da aka tambaye shi game da yiwuwar Rasha ta mamaye Ukraine sai kakakin Peskov ya tura ɗan jaridar ma'aikatar tsaro wadda kuma ta ce ba za ta yi wani furuci akan wannan ba nan da nan.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Amurka ta ce babu wani shirin ƙara wa'adin tattauna batun nukiliya da Iran bayan 30 ga watan Yuni da aka ayyana na cimma yarjejeniyar ƙarshe. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jeff Ratke ya bayyana jiya Laraba cewa bakin Amurka da abokan tattaunawar NATO biyar Birtaniya da China da Faransa Jamus da kuma Rasha ya zo ɗaya a yunkurin cimma yarjejeniyar da daga ƙarshen watan gobe. Ratke ya ce mun cimma matsaya kuma muna kokarin kammala bayyana abin da yarjejeniyar ta kunsa dalla-dalla. Muna kuma kyautata zaton ci gaba da tattaunawa ba tare da cikas ba. Muna so mu cimma burinmu. Sai dai bai bayyana abin da zai faru ba idan ba a cimma yarjejeniya ba har zuwa 30 ga watan Yuni. Sai dai kafa watsa labaran gwamnatin Iran ta ambaci ta bakin babban jami'in tattaunawa na kasar Abbas a Karachi jiya Laraba yana cewa tattaunawan za ta iya wuce ranar da aka ayyana. Ya ce ba tilas ne mu cimma yarjejeniya a wani ƙayyadaddan lokaci ba, muna so mu cimma yarjejeniya mai ma'ana da za ta biya bukatun dukkanmu. Yanzu babu matsayin da za mu ce za a kammala tattaunawa cikin gaggawa. Ya ce za su ci gaba da har zuwa wa'adin da aka ƙayyade kuma yana yiwuwa su ci gaba bayan cikar wa'adin. Batutuwan da za a cimma matsaya a kai ko sun haɗa da lokacin da ƙasashen yammacin za su ɗage takunkumin da aka ba wa ƙasar ta Iran.
Daga ƙarshe, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama guda biyu sun zargi ƙasar Gambiya da tsare abokai da dangin mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulki ba raba bisa ƙa'ida ba. Ƙungiyar kare ƴancin bil'adama ta Amnesty International ta faɗa jiya Laraba cewa ƙasar Gambiya ta tsare abokai da dangi ba tare da bayyana ainihin inda take tsare da su ba, kuma iyaye da suka manyanta da kuma wani matashi na daga cikin waɗanda take tsare da su. Ƙungiyar ta yi kira ga Gambiya ta bayyana inda take tsare da mutanen ta kuma tuhume su ko kuma ta sake su. Ana alakanta dukan waɗanda ake tsare da su da yunkurin juyin mulkin da aka yi a fadar shugaban ƙasar Gambiya a Banjul babban birnin ƙasar ranar 30 ga watan Disamban bara da bai yi nasara ba. An kama abokai da dangi da kuma abokan hulɗan maharan bayan yunkurin juyin mulkin kuma ba a sake ganin su ba tun cikin watan Janairu. Bisa ga cewar kungiyar Amnesty International, dangin su sun shaida wa kungiyar cewa ana barazana kama su idan suka ci gaba da neman bayanai game da inda dangin nasu suke.
Madalla labaran duniya ke nan kuka saurara. Jiya ne gwamnatin tarayya mai barin gado ta yi taronta na ƙarshe na majalisar zartarwa kuma ta bayyana nasarorin da ta ce ta samu. Kuma Faruk Musa gare ka.
A gurin taron, ministocin da shi kansa shugaba Goodluck Ebele Jonathan sun yi ta goga kansu suna nuna irin nasarorin da suka samu da irin ɗimbin ayyukan da suka yi Najeriya, wanda suke cewa babu shakka kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To bayan wannan taron ne na yi fira da ƙaramin ministan kuɗi na ma'aikatar kuɗi ta tarayyar Najeriya Alhaji Bashir Yuguda domin in ji abubuwan da zai ce akan taɓarɓarewar tattalin arziki da ɗimbin bashi ko rashin kuɗi da talaucin da ake ganin ko ake zargin cewa yana haddaban Najeriya a daidai lokacin da suke shirye-shirye na miƙa mulki ga hannun Janar Muhammadu Buhari. gariya da fira tamu ta kasance.
Za mu iya sanin kamar yaya asusun gwamnati za ku bar shi ganin cewa ana ta kuka cewa kamar Najeriya ta talauce an karya ta?
To an yi wannan bayani, an yi shi a rubuce kuma ba sai na ta bayanai ba. Kullum ana wannan tambaya kuma mai bayanai, alhamdulillah.
Amma kamar nawa ne kuka bari kudin ajiyar da aka saba?
Bayan baka duba jaridu ko kullum baka jin bayanai kuma wannan daban ne. Sai wato idan aka ce bashi, ya kamata a fahimci cewa bashi akwai na jihohi, akwai na gwamnatin tarayya, akwai basussuka da ake ci na cikin gida, akwai basussuka da ake ci na waje, akwai bashin da aka dauka Najeriya yau shekara 40 aka ce za a dinga bin shi. To duk shine wannan aka tattara aka ce ana bin dala biliyan 60, bayanin kenan.
Yanzu kana nuna ba abin mubashi na kasa da kasa din.
Alhaji Bashir Guda kenan, karamin minista a ma'aikatar kudi ta tarayyar Najeriya, bayan da yake amsa tambayata ta karshe a filin da na yi da shi bayan da aka kammala taron majalisar ministoci na karshe a Najeriya. To amma dan takarar mukamin shugaban kasa a inuwar jam'iyyar ADC, Dr. Mani Ibrahim, a mai da martani da yayi ya yi tiri da Allah wadare da duk jami'ai ko ministocin da ke cewa wai komai lafiya lau yake kuma za su miƙa mulki Najeriya ba tare da waɗansu matsaloli ba.
Wannan maganan banza ne, maganan rashin hankali. Babu tantama sun gurguntar da arzikin ƙasa, kuɗin da ake ajewa ko da ta kwana ko da an samu matsaloli a cikin kuɗin raren mai duka babu su. Babu tantama mutane sun ga yadda suka kawo kuɗi suna so su saya kuri'un jama'a, aka zo ba a amfani da su. Bayan da za a ce matsalan mai, wanda kuma su masu sai da man nan sun ce domin bashi da ya kamata a biya shine ba a biya ba, zo su ce ana yi wai dun a nuna su kaman ba su iya aikin da suka yi ba. Babu kuɗin da za a biya ne, suna so su sa wannan sabo gwamnati ta fara a cikin matsala domin mutane su fara a nuna rashin gamsuwa da ita sabo gwamnati kamar yadda muka fara gani.
To amma masu sauraron mu wasu za su ce watakila magana adawa ce kuke yi saboda ba jam'iyyar ku ɗaya ba kuma kun tsaya takara tare da su, amma kai baka ganin akwai ɗansu abubuwa na ƙwarai na alheri da gwamnatin Jonathan ta yi bayan bayanan da mafi yawan ministocin ke na cewa miƙa mulkin nan ko amincewa an kada shi nan take na samar da zaman lafiya shine kan gaba akan nasarorin shi shugaba mai barin gado?
To idan ma bai yarda an kada shi ko kuma to ya zai yi, an riga an kada shi. Wannan magana ya yi abun kirki, amma a zo a ce duk waɗansu laifuka da aka yi min ƙasa za a manta da su, ba za a yi maganar su ba, kawai don ya ce ma shi shugaban ƙasa zababe san barka, a gaskiya bai daidai ba.
Komai dai zai bayyana a ranar Juma'a, daga ranar da shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya karɓi mulki. A nan ne za a tabbatar da bayanai akan ɗimbin arziki ko talaucin da Najeriya ke fuskanta a yanzu. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.
A nan Amurka kuma, yanzu haka sakataren harkokin wajen Amurka ne ya jagoranci tawagan Amurka domin zuwa Najeriya wajen rantsar da sabon shugaban ƙasa. Abokin aikinmu da ke Abuja yanzu haka, wato Aliyu Mustapha Sokoto, ya samu damar tattaunawa da tsohon shugaban ƙasar Najeriya na mulkin soja, wato General Yakubu Gawon, kuma sun taɓo batutuwa dama a cikin wannan hirar tasu. Aliyu ya fara tambayarsa ne ko a kan abin da zai ce game da zaɓen da ta kawo gwamnati mai shirin karɓar mulki gobe idan Allah ya kai mu.
Lokaci ne da Allah ya sa ya kawo mana zaman lafiya a ƙasa, aka yi zaɓe cikin lami lafiya, jama'a suka yi iyakacin ƙoƙarinsu, aka yi zaɓe ba wani mugun tashin hankali a ƙasa duka. Ina yaba ma jama'a saboda wannan ƙoƙari da suka yi har ya sa abin ya tafi daidai yadda ya kamata, har da shi shugaban ƙasa shi da kansa kafin ma a ƙari zaɓen gabaki ɗaya ya sa aka ya karɓi abin da jama'a suka yi, irin zaɓen da jama'a suka yi, cewa an ba ƙuri'a ga shi General Muhammadu Buhari, masoyi na ƙwarai da gaske, cewa shine jama'a suka zaɓa shi kuma ya bashi alƙawarin zai goyi bayansa. Wato wannan ya yi kama da irin abin da na yi bayan da aka karɓi mulki daga wuri na wannan 1975. lokacin ina Kampala nima lokacin nace da naje abin da ya faru nace to ne fa a gane na na kamar an canza gwamnati to shikenan ne gari na saboda dan kasa nace a nace to ne ma na karbi wannan
wato ka mince da dalilan da suka bar a wancan lokaci ne muka juyin mulki
na'am
wancan lokaci don abun ya faru kana Kampala da kaji da cewa an canja gwamnati a Najeriya ka karba
na karba nace ma kuma na kira sojoji da duka jama'a jama'an kasa su karbi wannan sabon shiri da aka yi a goyi bayan sabon gwamnatin shi kane na Murtala Muhammad kuma na kira duniya duka su goyi bayan su yadda su ba su taimake su kamar yadda suka taimake ni lokacin da nake mulki saboda kasa mu ta ci gaba cikin haka kuma Allah ya sa abin da kuma ya faru kenan to wannan lokaci abin da ya faru kenan yasa bayan wannan gaskiya ko kowa da kowa ransa ya kwanta ba wani domin ba a san abin da zai faru ba idan da ya ce to shi bai yadda da wannan zabe da aka yi ba saboda haka mu yaba masa mu gode masa saboda ya taimake ni kasa gabaki da ya taimake mu saboda mu same zaman lafiya kuma ya ci gaba muna duban jibine ko jibine za a yi babban buki na ba da mulki zuwa ga shi General Muhammadu Buhari.
Ka san Buhari ya sa sosai kundade da sanin juna ya kake ganin ya taba shugaban kasa kamar yadda kai shugaban kasa amma duk kun shugaban kasa kuna sojoji yanzu kun cire rigar soja shi ya sa farar riga za kake ganin zai wannan mulki da shi.
Bari in faɗa maka ko da shike mutum yana a lokaci na muna cikin kayan soja ne amma duka abin da nake nukan roƙi wannan jama'a nukan tambayi jama'a shawara su bani shawara da shauransu lalle muna aiki kamar na demokradiyya a wannan lokaci ko da shike muna cikin wannan sai ko lokacin da babu zaben babu siyasa babu zabe bambanci kenan kawai amma in ba ka ba shauran ayyuka nukan ji shawaran jama'a ko a cikin jarida ko ko irin abin da kuke mini a yanzu so muka ji shawarar kuma duka shawarar da ake bayar muka yi amfani da shi saboda zaman lafiya da cin gaban kasa
to ya kake ganin Buhari zai yanzu a matsayin farin hula
well shi Buhari na san shi ba tun kafin ya zama shugaban kasa wannan na san shi ya aiki tare da ni and kaga na kusance yaro ne amma wato a dake na
yaro ne gajina ka bai shekara
wajen 6-7 hakan ne amma wanda ina son sa kwarai da gaske kuma na sani yana aiki yana da gaskiya cikin aikinsa yana kuma kokari a cikin aikinsa har ma na bashi wani rikon wani shugabancin wasu aiki a soja wanda ya fi irin rank din da yake da shi saboda wannan saboda yadda na yadda da shi na tabbata zai aiki daidai yadda ya kamata saboda haka ni kam na yadda da shi kuma zan bashi iyakacin kokarin da shawarar zan iya bashi kamar yadda ya kamata duka tsofaffin shugaban kasa su rika ba kowa ne da yake shugabanci a lokacin in shawara ne a ba ka zo ka bashi shawara a kwance yi ne kuma saboda ba a je a rubuta a cikin jarida ko ko a rika fadi a cikin radio da shauransu a bata saboda bata ma shi shugaban kasa amma a tabbata zai aiki tsakaninsa da Allah ya lura da dukan jama'an kasan nan kowane
madalla tsohon shugaban Najeriya kenan tare da Aliyu Mustafa Sokoto ba iyakan hiran kenan ba a cikin shirye-shiryen mu masu zuwa za ku ji sauran hiran har a shagala ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu agogo ce karfe 1:21 yanzu kuma ga Grace din Bartashi ba domin za ta gabatar mana da shirin mu na domin iyali idan kin shirya
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ko da ma tambaya ni ke da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da suba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Yau ma ina tare da Hajiya Maryam Ahmed Sabo wata alƙalin magistrate a jihar Kano kuma member kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa wanda muke nazarin matakan taimakawa matan da aka ceto daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram musamman waɗanda aka ceto da ciki
na farko dai gwamnati tantance su sannan ta duba lafiyarsu sannan kuma gwamnati ta samar da shiri na musamman na yanda za a dinga ba su counseling wato za a dinga ba su faɗakarwa domin a samu su kwantar da hankali na uku kuma gwamnati kada ta hada su da baki ɗaya a guri guda ta rarraba su ta hanyar idan ma za a kula da su a rarraba su za a maida su garuruwan su ne a sa su a hanyoyi gurin masu unguwanni amma gwamnati kar ta bar su a cinkoson wannan guri guda ɗin domin barin su a haɗa duk da mata ɗin ne tun da mun ga yadda yanayin matan ma suka shiga domin a cikinsu ba za a rasa waɗanda suke da aƙidar ba a cikinsu kuma kamar wannan wadda take kukan nan ma da kike ba da misali da an ambaci Boko Haram ɗin nan dingani ita she looks innocent daga yadda za a ce ba ta da wani abu ne sannan gwamnati ta yi kokari bayan ta rarraba su a ba su faɗakarwa sannan a ba su a san yadda za a yi a ba su ilimi sannan kuma a san yadda za a ba su tallafi na yadda za su riƙe kansu women empowerment sannan a samar da traditional rulers wato sarakunan mu na gargajiya dole a wannan karin su shigo ciki domin idan za a rarraba su din waɗannan ma dole a rarraba su a gurin ta hanyar sarakunan gargajiya domin a dinga samu su za su dinga duba lura da su domin waɗannan sarakunan su ne suke tare da mutane ƙauyukansu kuma su suka san su sannan dole a samu NGO kamar irin ƙungiyoyi na musamman irin namu da waɗanda suke kuma ƙungiyoyi na unguwanni community based organization su kuma su ma su shigo ciki dole a neme su gwamnati ta samar da wani hanyoyi da wani system wani tsari na musamman wanda zai kai kusan shekara 10 ko shekara 15 wanda za a dinga a ba su ilimi a ba su tallafi na gaza yadda za su riƙe kansu waɗanda idan maza ne ma wani su san yadda za su taimaka musu su koma gona domin waɗannan yaran kuma a ba su ilimi ba da time sun kai shekara 18 ko 20 already lokacin sun san abin da suke yi zai wahala wannan aƙidojin ya shiga ransu amma kuma wannan dole gwamnati ta rike shi sosai idan gwamnati ta sakaci da shi to abin da zai iya faruwa nan gaba zai mu ce Allah dai ya sauke ba ma fata
a nashi tsokacin Malam Ishaya Bajama wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya cewa yayi
na ga masana sun yi maganganu masu ban sha'awa kwarai da gaske da ya kamata an saurare su saboda halin da matan nan suka shiga ciki in ba su ba sai Allah ya san abin da suka shiga ciki yaya za a yi a taimake su wanke wannan experience da suka shiga ciki wanda watakila na hana su bacci na hana su sakewa duk lokacin da suka tuna suka ga ƴaƴan nan a gaban su sai su tuna da duk waɗannan abubuwa ya za a ɗauki mataki na dogon lokaci wajen jinyar su ba wai ba su abinci da ba su gurin kwana wannan kaɗan ne daga cikin matsalar da suke ciki babbar matsalar ita ce psychological trauma da suka shiga ciki wato wani matsala na wato na zuci da suka yi ta fama da shi na wahalar da suka yi ya aka yi suka tsira wannan da kuma yanda kullum sun ga yaran nan ya za a yaran nan ba laifin su bane waɗanda za a haifa da waɗanda aka riga aka haifa ban san yadda aka yi suka zo duniya ba amma kar a yi victimizing ɗinsu kuma a ga yadda za a yi a yi renonsu su zama sun tashi sun zama 'yan ƙasa na gari.
Akwai rahotannin da ke nuni da cewa waɗansu matan da aka ceto daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin nan a waɗansu jihohi ko kuma waɗansu garuruwa zan iya cewa suna tafiya ana tsira musu hannu. To ya kake ganin al'umma ɗaiɗaikun al'umma za su taimaka ma waɗannan mutane da suka samu kansu a cikin wannan hali?
Na ɗaya a gane cewa kowa ma da ya iya samun kansa a cikin wannan hali, ƴarka ce, matarka ce, ƴar uwarka ce, inda abin nan ya ritsa da su ya same su kai za ka ji daɗin yin haka. Na biyu kowa ya runguma cewa kaddara ya riga ya sami waɗannan, ya za mu taru mu gyaran nan, in ba mu gyara ba waɗannan suka kasa renon yaran nan da suke haifa cikin wannan yanayi, to mu shirya nan da shekara 20 zuwa gaba za mu sami waɗanda suka fi wannan. Da dama su za su girma cikin yanayin da ba su san ƙauna ba, ba su san zamantakewa ba, ba su san zumunci ba, saboda ba a nuna musu ba. Don haka kuma a gari ba ka bukatun miyagu da yawa a kasa bacci. So ko da su turaro ne suna iya hana ƙasan bacci, saboda in sun fara ayyukansu kowa zai kasa yin bacci. So nauyin na kanmu na a karɓe su.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Maryam Ahmed Sabo, alƙali majistire a jihar Kano, da kuma Ishaya Bajama, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, sai kuma Chibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Babban lauyar gwamnatin Amurka ta ce an shafe sama da shekaru 20 ana tafka zarmiya da cin hanci da rashawa a hukumar gudanarwa ta ƙwallon ƙafa FIFA. Lynch ta bayyana hakan ne a birnin New York wajen wani taron manema labarai, yayin da gwamnatin tarayya take bayyana laifukan da take tuhumar jami'an hukumar 14 da aikatawa. Mayakan ISIS sun kashe waɗansu mutane 20 a wani gidan nuna sulman tarihin Roma a birnin Palmyra, bisa ga cewar ƙungiyar da ke sa ido kan rikicin. Hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta ƙasar Siriya da ke da cibiya a Burtaniya ta ce harbe mutanen ne aka yi har lahira, bisa zargin cewa suna haɗa baki da gwamnatin Siriya. Jiya Laraba, Kremlin ta ƙi maida martani akan rahoton wani ɗan jarida na ƙasashen yammaci cewa an ga tarin dakarun Rasha kusa da kan iyakar Ukraine. Kakakin Dmitry Peskov da yake hira da manema labarai ya bayyana tambayar da aka yi kan yiwuwar mamaye Ukraine a matsayin wata wadda bata dace ba. Peskov ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan da wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bada labarin ganin ana tura dakaru da ɗaruruwan makamai kan iyaka.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya, sai kuma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar rasuwar Hajjia Halima Salihu na malumfashi. Mahaifiyar Dr. Ibrahim Salisu, wanda aka fi sani da suna Chester na hukumar kimiyya da ƙere-ƙere da ke Kaduna, Allah ya ji ƙanta ya gafarta mata. Shi ma abokin aikinmu wato Sale Shehu Ashaka, muna masa ta'aziyar rasuwar matar mahaifinsa Hajjia Turai da kuma yayarsa Zaituna Shehu Ashaka, waɗanda Allah ya yi wa rasuwa sakamakon haɗarin motar da suka yi jiya Laraba, kuma za a yi jana'izarsu yau da safe a garin Tsanyawa da ke cikin jihar Kano. Allah ya ji kansu da rahama. Hawa kuma muna taya Malam Mahmud Idris na Jami'ar Jigawa da matarsa Sakina Muhammad Ado, kuma muna ɗaurin aurensu da za a yi gobe Juma'a da misalin ƙarfe 2:30 na rana ƙofar gidan Madduba Ashuwa a garin Son, jihar Adamawa. Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Grace Alheri Abdul Tayan gabatarwa da Chubahiro Jodone wanda ya ba da umarni, sai injiniyan mu nan lokacin wato Jim Cook, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.